أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imam Adh-Dhahabi littafi mai suna Al-Kaba'ir inda a sati da ya gabata muka tsaya a kan kabira ta 20 wadda muke magana a kan cin dukiya ta marayu inda muka yi bayani mai tsawo akan wannan matsala ta cin dukiya ta marayu da kuma kulawa da su mahimmancin kulawa da su da kuma muni da kuma narko na azaba da aka yi alkawari ga dukkan wanda yake cin dukiya ta marayu ko muzanta musu mun karanta hadisai da dama a satin da ya gabata daga cikin hadisan da muka karanta Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dauki maraye ya kula da shi ya bashi abincin shi ya bashi abin sha har lokacin da maraye ya kai wani mataki na rayuwa to wannan aujaballahu lahul janna to Allah subhanahu wataala ya wajabta gidan aljanna gare ga wannan mutumin kaga wannan fadala ce mai girma ta kulawa da maraye sai kuma wani hadisin yake cewa wanda ya kula da maraye in ji manzala sallallahu alaihi wasallam yace dani da shi a gidan aljanna haka muke ana wa kafirul yatim yace ka hatai a gidan aljanna kai da manzala sallallahu alaihi wasallam za ku yi muqaffata da kai gashi haka kuma wasu hadisai suka nuna muni da narko na azaba ga dukkan wanda yace dukiya ta marayu ko ya muzanta musu yace yab'athullahu azza wa jalla qauman min quburihim takhruju an-nara min butunihim Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da wasu a gobe kiyama daga cikin kaburbukan za su hudu da wuta balbaltana ci a cikin su haka kuma tana hutowa a bakin su daga an gansu alama ce kai tsaye ta su wane ne ta masu cin dukiya ce ta marayu to anan sai malai ya ci gaba da zance sai yake cewa wa mimma hukiya an ba'd salaf yace yana daga cikin abin da aka hakaito daga wasu daga magabata wani yake bada labari yake cewa kuntu fi bidayati amri yace ni na kasance a harkan al'amari na bi ma'ana a rayuwar shi ta farko alal ma'asi wa shurbil khamr na kasance ba ni da aiki illa aikata sako da shaye-shayen giya yace fa zafartu yawman bi sabiyyin yatimin faqiri yace sai ga wata rana nayi kitibus da wani yaro marayi kuma talaka yace fa akhastuhu wa ahsantu ilayhi sai na dauki wannan yaro na kula da shi wa ta'amtuhu na ciyar da shi wa kasautuhu na tufatar da shi wa adkhaltuhu al-hammam na kawo shi na sa shi cikin bandaki wa azaltu sha'sahu na wanke mishi daudin shi da wahalhalin shi na ciki yace wa akramtuhu haka na girmama shi na karrama shi kama yukrimur rajul waladahu yace kamar yanda mutum yake ma dan shi haka na dauki wannan yaro marayi na mishi yace ban akthar yace kai abinda na mishi ya mahi wanda ake ma da yace fa bitu laylatan yace wannan dare da nake wannan aiki yace kawai ina kwanci yace ba'da dalika fara'aitu fil nawmi kawai Allah sai nuna mana a cikin mafarki na annal qiyamata qamat cewa gashi an tashi kiyama yace wa du'aitu ila al-hisab yace sai aka kiraye ni za a mini hisabi. Yace wa amara wa umira bi ila nar lusu'i ma kuntu alayhi min al-ma'asi. Sai aka yi umarni aka ce a dauke ni ai gidan wuta da ni saboda abin da nake aikatawa na sabo. Yace fa sahabatni az-zabaniya liyamtu bi ila nar. Yace su kuma zabaniyawa kasan su la ya'suna Allah ma amarahum ni wa yaf'aluna ma yumaru. In Allah yace wannan ayi kaza da shi, an kare magana ta kare, suka warce shi za su gidan wuta da shi. Yace wa ana baina aydihim, yace ina cikin hannuwan su. Haqirun dalilun, yace gani nan a walakance ba kowa ba za a gidan wuta da ni saboda abin da nake aikatawa. Nazalubai yace yajruni sahban minan na'i ila nar, zasu sun dauke da zasu kai ni gidan wuta. Yace wa idza bidhalika alyatim qad taradani bitariq, yace wannan marayi da na kula da na dauka na ciyar da shi na shayar da shi na mai abin alkhairi, yace sai gashi ya zo yayi tsaye akan hanyar da za a kai ni gidan wuta. Yace wa qala, sai yaron yake cewa khallu anhu ya mala'ikatu rabbi, ya ku mala'ikan ubangiji na wannan mutumin ku rabu da shi. Bi ma'ana kada ku kai shi gidan wuta. Yace at hatta ashfa'a lahu ila rabbi, har sai na je na nemi ceton shi a wajen ubangiji na. Yace fa innahu qad ahsana ila ilayya wa akramani, saboda wannan mutumin a matsayina na marayi ya kula da ni ya karrama ni ya min alkhairi. Yace zan je wajen ubangiji na in roki ubangiji ya bani ceton shi. Allah ya fita shi daga gidan wuta. Shikenan faqalatil mala'ika, sai mala'iku suka ce mishi inna lam nu'mar bidhalika, mu ba umurce mu tsaya ba, kawai an ce mu kai shi gidan wuta, gidan wuta za mu kai shi. Wa idhan nida min qibalillahi ta'ala, ana cikin haka kawai sai ga wani kira yace kamar daga wajen Allah. Yaqul, yana cewa khallu anhu, an Allah yana cewa ku rabu da shi ku bar shi. Faqad wahabtu lahu ma kana minhu bi shafa'ati al-yatim wa ihsanihi ilayhi, yace haqiqa na bashi ceto dalilin wannan yaron da ya kula ya karrama wannan yaron ya marayi. Qala, yake cewa kawai ana haka, yace fastaiqaztu wa tubtu ila Allah, kawai kai tsaye na zabar ne na tashi, sai na koma zuwa ga Allah, na tuba zuwa ga Allah, na roki Allah ya yi mun wannan zunuban da na rinka aikatawa. Yace wa badaltu zuhdi fi isali rahma ila al-aytam, yace tun daga wannan lokaci ni kuma na mai da hankali wajen kokarin kulawa da marayi. Yace wali hada, yace haka ne, yace ta haka ne Anas bin Malik yake cewa khadimar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima, yake cewa ni khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi, mafi alkhairin gida shine gidan da ke da kai marayi kuma ana kulawa da shi. Wannan gidan shine mafi alkhairin gida. Idan Allah ya taimake ku kuna da marayi a cikin gida, kuna kokarin kulawa da shi, kuna mai duk abin da kuke ma iyanku na cikin gidan wannan, to wannan gidan shine mafi alkhairin gida a wajen Allah. Yace wa sharrul buyuti, mafi sharrin gida baitun fihi yatimun yusawu ilayhi, shine gidan da ke da kai marayi kuma ana zalunta shi ana cutar da shi. Yace wa ahabbu ibadallahi ila Allah ta'ala man isqana san'an ila yatimin aw armala, yace kuma mafi soyuwa bayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya aikata aiki na alkhairi ga marayi ko kuma armala, ko wanda aka mutu aka barta da marayu. Armala wanda aka mutu aka barta da marayu, kulawa da ita kamar mai yin jihadi saboda Allah, kamar mai tashi dare ne bayya barci yana kiyamun layli, kamar wanda baya cin abinci da rana ne kullun azumi yake, saboda tana cikin wani hali wanda an bar mata yaunin da a da batta da shi ko kadan. Ciyar da su, shayar da su, kulawa da tarbiyyar su, kaza kaza, tana da wani farti na kulawar tarbiyya, amma abin da ya shafi dawainiya ta gidan wannan ita batta da ma wani rol da take juya ciki, kawai miji ne ke komi da kudi. To yau mijin wannan ya faɗi babu shi, yanzu komi ya dawo kanta, tana buƙatar wanda zai kama mata wajen kulawa da su, sai ka zo ka same ta tana cikin wannan hali. Misali, ka sai buhun shinkawa ka aika mata, ka bata wani kuɗi lokacin sallah yayi, misali irin sallah azumi ko sallah layya, ka bata wasu kuɗi irin wani tama marayinta ta kula da su ko na makamtanka, sai abin da kowa yake yi a cikin gida, wannan alkhairin in ka yi shi, alkhairin da zaka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar irin mai jihadi saboda Allah zai same shi, kamar mai yin kiyamul layli da dare, kamar mai yin azumi da sariya. Kaga ga wani babban lada a gabanmu, amma ba mu ka a karshe ni abin da za mu iya idan mun ga irin waɗannan mutane, mun ga mace wanda aka bari da marayu, ni abin da za mu iya mu basu? Mun ga mai yaro marayi gashi nan lokacin da baban shi yana da rai, yana zuwa lakwal, yana zuwa makaranta, yanzu gashi nan baban shi bai nan, kawai yana nan yana ta yawo a titi. Yi kokari kai yanda zaka yi wannan yaron ya kasance ya koma karatu. Ɗan shekaru ne ɗan kaɗan zai samu tarbiyyar da zai ta ma godiya har duniya da tashi, kuma hallau Allah subhanahu wa ta'ala ba zai manta da kai ba. Dama wa ma kana rabbuka nasiya, zarga alkhairi da yawa a rayuwarka. Allah taimake mu samu irin wannan rayuwa. Yace waruya anna Allah ta'ala auha ila Daud, haka yace an rawaito Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi ga annabi Daud, yace ya Daud, ya kai Daud, kuni lil yatimi kal abdir rahim, kasance ga maraya kamar uba ne mai tausayi. Idan ka ga maraya ka zame mai uba. Yace wa kuni lil armala ka zauji shaqiq, idan ka ga macen da aka mutu aka farta da marayu ka zama kamar miji a gare ta wajen kulawa da ita, wajen taimaka mata. Yace wa'alam, yace to ka sani, kama tazra kaza tahsud, duk abin da ka shifka shi za ka girba. Abin da yake ni da haka sai ce ma'anahu, yace annaka kama taf'al kadhalika yuf'alu ma'aka, duk abin da kai haka kai ma za a maka. Aljaza'u min jinsil amal, sakamako yana zauwa gwargwadon abin da ka aikata a baya. Wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala, duk abin da ka shifka shi za ka girba. Yace ai labudda an tamuta, wata nan kai ma za ka mutu. Wa yabqa laka waladun yatim, danka zai kasance marayi wanda a yanzu kai ne uban shi kuna tare, to kai ma wata nan za ka mutu, za ka bar yaran. Wannan mutu ba shawara ba take, takan yau ne, takan yi gobe ne, takan yi shekara mai zauwa, kake tsammanin kai sai ɗiyanka sun girma tukun za ka mutu? A almautu ta'ati fujatan, babu wanda isa ranar da zai mutu. Yanzu kana da jariri ne ka faɗi ka mutu, wannan yaron ya zama maraya, ya zama maraya. Abin da kama wasu marayu, to ɗanka ba zai walakanta ba, kai ma za a mana ta. Abin da ka shafka shi za a mana ta. Kenan mu yi ƙoƙari idan mun ga marayu, ni abin da za mu iya, abin da kai shi kai ma za a mata. Ya ce au imra'atun an armala, ko kuma ka mutu ka bar matarka da marayun wannan. Idan ka ga mai irin wannan rayuwar ka kula da ita. Wata haƙƙin da take da akan ka dewa ne, takan yi wata ƙanwar kace aka mutu aka warta da marayu, wata yakka ce, wata ƴan uwa ce, kuzin ce ko na makamanci, wata ƴan uwa ce ta kusa, wata makwabciya ce, wata akwai aminta ta tarihi tsakanin ku da su, yau ga ta an mutu an bar ta, kuma kana ganin ta, kuma kana da halin da zaka iya taimaka mata, to kan mi sakaki da irin wannan? Idan a yanzu ma muna tuno da wasu, in dama ta samu wani lokaci mu samu musu asirrance, ba wanda ya sani, ya kasance sirri ne tsakaninka da Ubangijinka kai ka hanka. Allah subhanahu wa ta'ala zai sakanta ma da rufificin alkhairi. Allah yana san haka, yana san bawan da yake kulawa da marayu. Ya ce wa ƙala Dawud alayhi salam fi munajati, Dawud alayhi salam ya yi munajati da Ubangijin shi, yake cewa ilahi ya Ubangijina, ma jaza'u man as'ada al-yatim wal armala ibtida'a wajhika, menene sakamakon wanda ya kula da marayu saboda kai, ko kuma wanda aka mutu aka barta da marayu? Sai Allah yake cewa jaza'uhu, yace sakamakon shi, an uzillahu, zan sa shi cikin inuwa, fi zilli ay inuwa ta, yawma la zilla illa zilli, ranar da babu wata inuwa sai inuwa al-arshi ta Ubangiji, ma'anahu zillu arshi yawmal qiyama. Abin da ake ni shine inuwa ta al-arshi Ubangiji ranar tashin kiyama. Ranar tashin kiyama tun daga mutun na farko har zuwa mutun na ƙarshe za a tara mu gabaki daya, yawmul mahshar, a wannan babban hilin da kiyama kowa da kowa zai so yi tsaye za a kawo rana daidai kwakwalluwan mutane a zo a ajiye ta wani kan kwallo shi tana tafasa wani yana zuwa yana nutsu a cikin zuhai wani zuwa shi daidai wuya wani zuwa shi daidai ciki wani zuwa shi daidai kwaguwa kowa yana cikin bala'i a lokacin da za a ce kai gara ayi hisabin kowa ya san matsayin shi in wuta wuta in aljanna aljanna a lokacin da za a ringa bibiyar annabawa ku je ku roki ubangiji a zo ayi hisabi huta ana cikin wannan hali Allah subhanahu wataala zai tsamo wasu daga cikin bayin shi ya kai su kalkashin inuwa ta al'arshin ubangiji ya ce su su zamna a nan wannan ranar da za a sa su banda su to Allah ya taimake mu ya kasance muna cikin wanda za su kasance fi zilli rabbuna yawma la zilla illa zilla Allah sanya mu kalkashin inuwa al'arshin ubangiji ran da babu wata inuwa sai inuwa shi hadisi yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum bakwai Allah zai sanya su kalkashin inuwa al'arshin shi yawma la zilla illa zilla yace da mutumin da ya rayu rayuwar shi a addini da mutumin da ya so dan uwan shi saboda Allah da mutumin da wata ta neme shi da fasikanci yace shi yana tsoron Allah duka gasu nan aka zano mutum bakwai masu halaye guda bakwai aka ce wa'annan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai sanya su kalkashin inuwa al'arshin shi yawma la zilla illa zilla to yanzu gashi nan Dawud alaihi salam shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mashi cewa daga cikin wa'anda za su samu wannan daraja shine wanda ya kula da marayi duka ta shi yace mimma ja'a fi fadlil ihsani lil armala wal yatim an ba'd al alawiyyin yace daga cikin kissa da tazo wajen kyautata ma armala wadda aka mutu aka barta da marayu yace kissa ta wata mata ina ga satin da ya gabata na fara ba da wannan kissa wannan mata ita ce yace wa kana nazilan bi balkhin min bilad al ajam wa lahu zawjatun alawiyya wa lahu minha banatun wa kanu fi si'atin wa ni'ma wani bawan Allah ne Allah ba shi dukiya Allah wadata shi Allah wasa mishi yana cikin morewa da matar shi da ɗiyan shi suna cikin morewa su hankalin su kwance kawai sai faɗi mutu shine malaika mana kisa ya faɗi mutu yace fa mata zauj sai wannan mijin ya mutu wa asaba al mar'a wa banatiha ba'dahu al faqr wal qilla bayan rasuwar shi wannan matar da ɗiyan gabaki ɗaya kawai sai talauci ya same su dukiyar da aka bar musu ta kare wannan mu ma khairu shahidin da yawa mun gani wanda an bar musu dukiya da yawa amma dukiyar babu ta kare da yawa zaka ji an bar ma mutum miliyan kaza gidaje kaza kawai kankace ni shekara ɗaya biyu uku kaji an ce ai yanzu babu komi duka dukiya ta lalace to irin wannan ne faru da wa'annan yace fa kharajat bi banatiha ila baldatin ukhra ta dauki wannan ɗiyan nata kuma sai aka tabi iya mata ne duka ita dauke su ta tafi da su zuwa ga wani gari daban yanzu ta kama hanya tana tafiya khawfu shamatati al'ada saboda akwai wanda suke zagi da suke mata gori da kina jin daɗi yanzu gashi nan kin talauci wannan maganganun ne fatta so ta shine ta kama hanya ta fargabi yanzu wattafaka khurujiha min fi shiddatil fard sai kasance ka tafi lokacin da ta huta ana cikin mugun zani falamma dakhalat dhalika albalad lokacin da ta tankaru wani gari tana shiga garin adkhalat banatha fi ba'd almasajid almahjura sai ta kai ɗiyanta cikin wani masallaci wanda aka kaurace mishi yace wa mata tahtalu lahum fi alquti sai ta huta daga masallacin ta bar take nema inda zai samu musu abinci su ci saboda talauci ka ji ba gani abinci ma babu amma da kuma ana cikin jin daɗi Allah ka dai san meye zai zo a gaba Allah ka dai san gaibu a rayuwarka baka san goban ka ba ya zata kasance kai ta fata kullum Allah rufa mana asiri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wani hadisi wata addu'a a cikin wani hadisi yake cewa mu ringa yin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala'i wa darki ash-shaqa'i wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'da'i wannan addu'a ce da ya kamata mu haddace ta kuma mu ringa yin mini dada manzo sallallahu alaihi wasallam mu nemi tsari a wajen Allah min jahdi al-bala daga tirjewar bala'i ya kasance wani bala'i ya wado maka kuma ya tirje kibarinka ka shiga tashin hankali yau ko gobe kana jira abi warware kawai warwarewa shine muzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi tsari da wannan min jihadil bala wa darki shaqa'i da riskan mummunan abu ya kasance wata hanya zaka kama ya kasance in hanya akwai wani mummunan al'amari zaka iske a ciki to ka roki Allah Allah raba ka da wannan hanya wani aiki ne kake fata ka samu to takan yi a cikin aikin akwai wani mummunan al'amari zai faru to in kana roƙon Allah irin wannan Allah sai kauda ka daga wannan aikin ya baka wani mutum ne zaka yi mu'amala da shi in mu'amala a gaba Allah ya san gaibu kai baka sani ba in Allah ya san cewa a gaba takan yi wani al'amari ya faru mara dadi a rayuwarka tare da shi sai gani Allah ya kauna da wata mata ce zaka aura wadda ta ma sababin musibu kaya guda a gaba baka sani ba Allah ya sani to ka roki Allah Allah kauda ka daga wannan yace wasu'il qada da mummunan qaddara da wani abu na qaddara wanda baka sani ba a rayuwarka to ka roki Allah Allah kauda ka daga mummunan qaddara yace washa matatil a'da da kuma dariya ta makiya eh akwai wanda makiyan su jira suke wani abu ya samu ko sama dariya su jira suke kawai ka fadi jira suke kai ka tabe jira suke suka kukanka jira suke suka kawai ka shiga garari ka shiga cikin musiba ka rasa ya zakke kake tsammani baka da kana da kakkare da halin da kake ciki halin da kake ciki akwai wanda shi bai so ganka kana dariya bai so ganka kana murmushi bai so ganka kana jin dadi bai so ganka lafiya lau bai so ganka kawai cikin baka je baka ce a baka baka je baka ce kaza baka je baka ce kaza shi wannan ne baya so ko so ganka so yake ganka alalace yana nan baka san shi bane wannan tana ka san shi to ka roki Allah Allah tsare ka daga dariyar makiya to manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya koya mana wannan addu'a ni kokari mu hardace ta Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da yanzu da ta huta tana neman abinci fa marrat bi jama'ai sai ta gamu da wasu mutane guda biyu bima'ana wata majmu'a guda biyu group ce guda biyu group din ta farko jam'un alaihi rajulun muslimun huwa shaykhul balad group din farko musulmai kuma a cikin su ke da kai wani babba wanda shine ma shugaba a garin ko musulmai ne wa jam'un alaihi rajulun majus majusiyyu wa huwa daminul balad yace a cikin majmu'a guda kuma ba musulmi bane majusawa ne amma a cikin su akwai wani guda shine shugaba a cikin su kamar shine gidin su fa bada'at bil muslim sai ta je wajen musulmin wa sharahat halahu ta mishi bayanin halin take ciki cewa ita gashi mijinta ya rasu armala ce tana buƙatar taimako wa qalat ana imra'atun alawiyya wa ma'i banatun aitam yace ni mace ce alawiyya bima'ana mace ce ni da wata ke cikin ni'ima da daraja yanzu ina tare da marayu ban mu da abin da za mu ci mun zo muna nema ne ku taimaka mana ta ce ga sanin na sanya cikin wani masallaci wanda masallacin da ba a masalla a ciki tsohon wuri ya ce wa uridu laila kutan ina so in samu abin da zan ba su na gari abinci fa qala laha sai yake ce mata aqimi indi albayyina annaki alawiyya sharifa yace mata me dalilin ki akan cewa ke kin nan armala ce bi ma'ana an mata an barki kuma da ke babban mace ce me hujjar ki me dalilin ki akai kaji shi dalili yake nema fa qalat yace ce ana imra'atul ghariba ni ba kuwa ce a garin nan yace ma fil baladi tace ma fil baladi man ya'rifuni a garin nan ba wanda ya sani fa arada anha kawai sai ya rabu da ita ya ce ka kokari ya ji ta ka san wannan wani lokaci yana faruwa wani zai so maka zanen matsaloli kai ka ce duk matsalar duniya kan shi take amma in aka yi kwana sai gaba haka ba sai gani kawai shi ya mai da wannan jajen da zai so yi ya mai da shi sana'a shi ce haka zai ringa zuwa yana roro wajen mutane yana amsa kuɗi to wannan irin wa'annan masu yin kare kuma su suke hanawa wanda ya zo a da gasken shi kuma a taimaka mashi kaga wannan sun zalunci mutane tunda menene ya faru so mutum ya zo ya maka jagen duniyar nan ashe ba haka bane wani in ya gaya ma bala'in da yake ciki kai ka ce kai ki mamaki ka ce ya aka yi duk wani abu ya tare da kai a wurin ya zo ce maka shi bai da lahiya ɗayan shi kusa lahiya matar shi ta aihu gidan da yake bibiya haya ba kaza ya ma zane ka guda da masaloli hikar sun da ka saran ka dole ka taimaka mishi inda kana da to dalilin masu zawwa su ƙarya kuma wani in yazo ya faɗi yake ce kai kurbu da shi to dalil to da tarci wannan tanawa shine dalilin shi ne ta bai yarda ba sai ta ka hujja akan cewa wannan halin take ci gaskiya ne famadat sai ta tahiyyata min indihi tabarsh munkasiratul qalb dukkan jikinta ya mutu tabarsh ta bar wurin faja'at ila zalika rajul majus majus take wajen wanda ba musulmin ba fasharahat lahu halaha sai ta gaya mishi matsalarta wa akhbaratuhu anna ma'aha banatun ay ma'aita ta gaya mishi cewa tana da yara mata marayu wa hiya imra'atun sharifa ghariba ada tana da mutunci da daraja amma yanzu ba kuwa ce tana bukatar taimako wa qasat alayhi ma jara laha ma'a shaykh al-muslim sai ta bashi labarin abin da ya faru tsakanin ta da wancan musulmi to faqama wannan da yaji haka sai tashi wa arsala ba'd nisa'i sai ya kira ɗaya daga cikin matan shi wa ataw biha wa banatiha ila dari yace su je da ita zuwa inda ta ajiye wannan ɗiyar nata su zo su duka ya kasa gida fa'at'amahunna ya ciyar da su aqyab at'am mafi kyan abinci wa albasahunna afkhara libas ya ba su kaya wanda suka yi kowanne daraja a wajen shi fi mana wa batu indahu fi ni'matin wa karama suka yi barci a wannan dare cikin ni'ima da darajawa da girmamawa ta yanzu qala sai yace falamman tasafa al-layl dare ya tsala iya barci ra'a zalika shaykhul muslim shi wannan musulmin da harko sai ya gani a cikin mahulkin shi fi manamihi a cikin mahulkin shi ka annal qiyama qad qamat kama al-qiyama ta tashi wa qad aqada al-liwa ala ra'si an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tahid al-ummah shi ga al-ummah shi nan suna biye da shi jirafin su ya tashi to wa idha al-qasr min az-zamrat al-akhdar sai ga wani babban gida gida tsanwa shar da shukoki na ni'ima yace sharafatuhu min al-lublu adan da aka ma gidan ma da burgin da aka gina gidan gabaki ɗaya diyamant ne wal yaqut da yaqut yace wa fihi kubabul lublu wal marjan ado da wasu abubuwa da aka yi na tozan gidan gabaki ɗaya diyamant ne da su marjan da sauransu duk abin da ka sani mai daraja da shi aka yi gidan فقال سيتي يا رسول الله لمن هذا القصر سيكي تنبيه النبي وانا جدا نوائي يتي قال لرجل مسلم موحد يتي وانا جدا انتان داشني قو مسلمي موحد وان دي سيري الدين الله وان دي انت الله شكري شكري اكما وانا انتان دي تكتي قدينا وانا جدا ينزي سي اما سيشنا مسلمي ميزيتي ينا تجيبو سيتي فقال يا رسول الله سيتي يا مايكن الله yace faqala ana rajulun faqult faqala ya rasulullah ana rajulun muslim wahid yace ai ni ma muslimi ne kuma hallo mai tsare dokokin Allah kenan a bar shi shigo wannan gida faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi aqim indi alhujja albayyina yace ka tsaye mun da wata hujja da take nuna cewa annaka muslim da kinna muslimi ne wahid wanda kuma yake da Allah me dalilinka me hujjarka ai kiyama biya masa kalmar shahada ba ko qala fa baqiya mutahayyiran sai tsaya ya rasa ina zai kama fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi lama qasadatka almar'a alalawiyya wa banatiha qulta aqimi indi bayna annaka alawiyya lokacin da wannan mata ta same ka mai marayu ba ta kai ba ta baka hujja akan cewa ita kinnan tana cikin wannan hali yace fa kada anta aqim indi albayna annaka muslim kuma yanzu ba mu dalili akan cewa kai ma muslimi in can kana neman dalili akan cewa ga halin da kake ciki to yanzu wannan magana da aka mishi yace fantaba har rajul hazinan ala raddihi almar'atu khaiba lokacin da ya falka kawai sai shiga damuwa da tunani da zulmi na wannan matar da ya neda dalilin wannan magana da ya mata yace mata tsira mai hujja shikenan thumma ja'ala yatufu bil balad sai tashi yake yawo a cikin garin yaje wannan ya tambaya anan yaje wannan lungun me yake so so yake a nuna mishi ina wannan matar take kawai abin da yake nema ke yaje na cikin tambaya sai aka kai shi aka nuna mishi aka ce ai ga inda taje gidan wannan mutumin ba mu wannan mutumin wanda ba musulmi ba can taje shikenan da ya tafi fa arsala ilayhi fa atahu fa qala lahu sai je iske shi yake ce mishi abin da nake so da kai uridu minkal mar'atu sharifatu alawiyya ba ni wannan mata wadda ta zo wajenka ita nake so ka bani ita in taida ita shikenan sai shi wannan mamajusan yake ce mishi ma ila hadha min sabili sai ki ce ai babu wata dama da zaka samu a wuri na in baka wannan mata babu tsaye za in baka ita kenan kaga ya nuna mishi cewa shi ma yana buƙatar ya zauna da ita kuma ya ci gaba da kula da ita yace wa qad lahiqani min barakatiha ma lahiqani yace hakika na samu abubuwa da yawa na albarka yace zama na tare da ita kaji yace shi ma ya samu albarka da yawa zaman shi tare da ita dan haka ba zai rabu da ita ba sai shi mutum yake ce mishi khuz minni alf dinar wa sallimhunna ilayya yace ga dinari dubu ka dauka yace ka bani ita yace la af'ala ce wallahi babu tani za in baka wannan mata dinari dubu bai ce wallahi bai sallama ta shikenan sai ce ni fa la budda min hunna fa qala sai ce ce min alladhi turiduhu anta ana haqqu bihi yace abinda kake nema na san menene ta kan yi mawalkin da ne je ne shine kai yace to ana haqqu bi yace ni ne nake cancanta in samu wannan wuri yace wal qasr alladhi ra'aytahu fi manamika wannan gidan da ka gani a cikin muhulkin ka yace khuliqali yace dan saboda ni aka yi wannan gidan ma yace atadullu alai miki suna ali bin islam yace shin zaka mun hujja akan cewa ni ba musulmi bane ba na samu wannan gida ba ko yace fa wallahi ma nimtul bariha ana wa ahli dari hatta aslamna kulluna ala yadi alawiyya yace dan ka jima yace ba mu kwanta ba tunda ne wannan mulkin da na tashi duka gida na yace babu wanda bai musulunta ba a hannun wannan mata in ma kana nihin he musulmi zai shiga to na musulunta yace wa ra'aytu mithla alladhi ra'ayta fi manamika yace kuma naga abin da ka gani a cikin mulkinka wa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min al-alawiyya wa banatiha indaka wannan matar da ka dauka wanda diyanka diyanta suke wajenka yace na'am ya rasulullah yace eh ya rasulullah yace al-qasr laka wa li ahli darika wa anta wa ahli darika min ahli janna yace to wannan gida naka ne da kai da iyalan gidanka da kai da iyalan gidanka yace dukan ku an aljanna ne khalaqaka Allahu mu'minan fil azal yace can da ma Allah subhanahu wa ta'ala ya halitte ka kai dan aljanna ne kuma wannan gida an gina shi an yi tanaji gare ka ne yace kuma sai gashi sababin musulunta kai tace wannan mata da kula ne marar yace قال فانصرف المسلم يتي وانا مسلمي سيجويا يتي وبه من الحزن والكآبة يتي يجويا ينا تكن بقين تكي والكآبة دا داموا أكم وانا الأمر يديها يتي وانا مسلمي حكي يجويا ينا تكن وانا بقين تكي يتي ما لا يعلمه إلا الله يتي با وانتي سم بقين تكن ديكي تكي تسي الله يتي فانظر رحمك الله يتي تياكي أنقوى kadiba ha gani Allah ya ji danka da rahama ila barkatul ihsani lil armala irin albarkar da ake samu wajen kulawa da wanda aka bari da marayu wal aitam da marayun kansu ma aqaba sahibahu min al karamati fid dunya da irin abin da mutum yake samu mai irin wannan aiki a nan duniya na albarka yace wali hada tabata fi sahihain yace haka ya tabata a cikin sahihain ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa as-sa'i 'ala al-armala wal masakin mai kulawa mai kokarin kyautatawa ga wanda aka bari da marayu da ko miskinai kal mujahidu fi sabilillah kamar mai yin jihadi ne saboda Allah injuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne bukhari ya fitar da shi kuma yake cewa qala rawi ahsibuhu qala rawi hadisi yake cewa kai ina ma tsammanin ya ce wa kal qa'imu la yaftur والصائم لا يفطر yace kai kaman mai kiyamul lailin da baya hutawa ne kuma kaman mai yin azumin da baya cin abinci ne bi ma'ana mai yin azumi kullun baya barin wata rana sai ya azumi a cikin ta yace to kai mai kulawa da marayi da kai mai yin jihadi da kai mai yin kiyamul layl diddare da mai yin azumi kullun yace to haka kuke ladan ku a wajen Allah ka duba irin daraja da ake samu ga wannan aiki sai ma yace wasa'i alaihim huwa alqa'im bi umuri yace ko mai kulawa da su da ake da aka ce as-sa'i shine mai kulawa mai tsayuwa akan al'amuran su wa musalihahum da kuma abin da ya kasance masalihahum abin da yake gyara su na rayuwar su ابتغاء وجه الله تعالى أما كي سبود عنا وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه إنه جواد كريم رؤوف غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يمن داجيد إلو منا يكرم آمد إلو منا شي الله سبحانه وتعالى ودتتيني مي كرمتيني مي توسييني مي غافراني كومي جنقي أنا لكي تنوت إسا يتوهارو أقاش الله رباوة كومة تبس حقيقاتي kisa ta faru wani bawan Allah ya da zuciya sai rasu yana rasuwa sai bar mata shi daya kuma da ɗan shi ɗan ƙarami guda ɗan ya fara wayo ya rasu daya sai aka kirawo ƙanan uban sai aka ce mishi to ga duke da bari kai kuma yanzu kana cikin harkoki na business ni zai hana ka da tonan dukiya ka juya mashi har zuwa lokacin da zai yi wani sai ce a ba wani matsala a kawo sai aka ɗauki wannan dukiya sai aka bashi yanzu da aka bashi dukiya kawai sai bar gari ya tafi shi amurka da yake amurka sai sa'a sai waɗa hannun masu irin business irin wannan da ya sa hannun jarin shi a ciki kawai shi kenan dukiya sai ta riga haɓaka dukiya ta taru ya auri wata mata ita ma matai iyayenta suna cikin irin wannan harkokin suka karasa shi cikin harkoki na business na duniya ya shiga da wannan dukiya ta wannan marayi na asali shikenan dukiya ta kai matakin da mutum baya tunanin shi dukiya ta taru sai da shekara 15 a can bai dawo ba kuma ko kira baya ya ji labarin halin wannan yaron da aka ba shi dukiya shi kenan shi bare ya tugo ne wani abu na rayuwa ba mun shi shi haka ya rabu da shi yanzu bayan shekara 15 sai ya ce kai bari ya zo garin su ya gina wata babbar society ta sai da motoci da harkoki ya raba kawa harkokin shi wasu a can wasu a nan shikenan ya dawo gari ya zo ya kawa societan shi babba kuma ta amsu lokacin da ya kawo ta ta amsu sosai tunda abu ne kamar sabo ya kawo garin wanda ya je koyo a can amurka yanzu shikenan bayancin komi ya zamna ya zo gina gida babban gida ita matar tana jira wata rai ya kira su ya ce duke wannan yaro gata suna ta jira ya kira sai wata rana ta ce ma ɗan ya je ya same shi akan cewa shi ma yanzu ya kai wani mataki wanda yana buƙatar wani abu na dukiya domin ci gaban karatun shi da sauran abubuwa na ɗawainiyar gidansu ya ba shi wani abu a cikin wannan dukiya a yana matan bai mance yaro ta shaida ya ce ka shaida ne ya ce wane ne ya ce ni ne wane ɗan gidan wane ya ce to na zo ne a kan maganar dukiya wadda aka war makatawa domin ni ma ina so ni wani abu da ni da ma'aikiyata kuma an kama mata abubuwa na rayuwa sai ce ka ni babu ko dala a wuya ta duke ba ce babu ko dala ta duke ba ka je can ka nemi duke kuma ya ce daga yau kan ƙara ganin kawaka a wannan gida ya kora shi inda aka yi ka tai duka famun babu bi ma'ana shi kawai daga shi sai wanda shi wanda ya mutum ya bar yara dama daga shi ya shi uwansa ta sun mutu don uwansu babu su biyar ta ne kenan wannan yaron maraye bai da wani ɗan uwa wanda zai je wurin shi a duniya in dai ɓangaren uban shi ne in ba wani kawai ya buɗe baki ce mashi wallahi babu kuma ke ƙara ganin shi a gida in ya ƙara ganin shi ma ya ɗauki mataki a kan shi ya tsora da shi yanzu sai shi wanda yake tare da dukewa sai ce ma matar shi da ɗiyan shi wanda suke amurka ya ce komi ya daidaita a nan su taso su zo kamar garin su zo su ci gaba da rayuwar su a gida. Shikenan sai kwaso jirgi gabaki ɗayan su da matar da ɗiyan shi su kamo hanya suka zo. Fred ya transferin duke duka nan gari, kuma daula ce ta musulunci. Yanzu suka zo suka sabta a Europa, sai ya ɗauki katuwar mota ta alfahari ya daidaita komi na cin duniya sabuwa, ya je ɗauko su da matar shi da ɗiyan shi duka faman shi. A hanya ta Europa suna tahowa sai game da wani irin hatsari, wata telam ta yi rugurugu da su duka koɗi ba wanda ya rage, duka suka mutu. Allah ke duniya ta musulmi, ana bincika testament, ana aiki da testament, amma magada husna ne ko koda ka rubuta testament magada hisanci ba kamar ture bane. In ka rubuta testament koda magadanka babu su a ciki ba a basu a duniyar musulunci, in ka rubuta wasiya duk wasiya da ka rubuta kai ba a ma naffaza ta sai in bata dauki ɗaya cikin uku na dukiyar ba. In ka ɗauki misali ka bar jika 300 sai kai testament da jika 100 ba a ma ba da wani, saboda ka ci ɗaya cikin uku na dukiyar sai ya kasance kasa da haka. Kawai suna mutuwa da aka bincika wanda zai ci gadon shi babu duk duniya sai wannan yara. Allah ke Allah ba shi duke, amma a zuciye shi da niyyar cinye duke da aka ba shi aka ce je kaka tara ta ta yi yawan da zai zo ya gade ta daga baya. Allah ya maido mai kayan shi ta yanda inda shi aka bar ma da ya cinye sai ka rasa. Mutane wani lokaci idansu da yake rihewa da rudu da suke ciki a kan su je su ci irin wannan abin, abin da ya kasance haramun ne saboda Allah ka ɗauki a ka zuba a cikinka ka ɗauka ka ba iyalanka kuma ka san haram ne. Allah yana faɗi innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman indama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayasluna sa'ira. Wanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci wuta ce suke ci balbal, kuma ka rinka ɗauka wannan wuta kana zuba a cikinka bigaman ka da ita. Kamata ai ba ka tsantsani ba ne, amma ka yi tsantsanin ta saboda gudun musibar da ke da kwai idan ka taɓa ka kiyaye ka ruwa ma kanka asiri. Musiba tun a nan duniya bai dai wanda zaka iske alahira. Kuma wani yana zauwa ne lokacin da ɗan adam ya kasance yana munana zato ga Allah subhanahu wataala. Su'alu zan yi wata tambaya, tambaya ce wadda saƙo ne daga Al-Qur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala ke cewa fama zannukum bi rabbil alamin, fama zannukum bi rabbil alamin, me kuke zato niye tunaninku ga ubangijin talakai baki ɗaya. Ɗan uwa wannan aya ce mai daraja, wannan aya ce mai girma, kuma tambaya ce Allah ya tambayi dukkanin halittun shi yake tambaye su fama zannukum bi rabbil alamin, me kuke zato ga ubangijin talakai. Tambaya ce take bukata amsa, amma ai ba Allah zaka ba amsar ba. Allah ya san abin da yake bayyana, ya san abin da yake koyi, ya san abin da yake ranka. Amsa ana so ka bada ta ne a karan kanka, ka tambaye kanka me kake tunani ga ubangijinka, kake tunani ga ubangijinka. Misali yaro karami baban shi zai ɗauke shi ya cilla shi sama, zai ga yana dariya, cilla shi aka yi sama amma yana dariya, ya san cewa tabbas baban shi ba zai bar shi faɗi ba taɓe shi zai. Menene wanda ya kawo? Yana kawo kyakkyawan zato da yake da akan baban shi cewa ba zai bar shi ya lalace, shi zai yake dariya hankalin shi kwance. Kai ne zaka fita daga gidanka, dukiyarka a gidanka, matarka ɗiyanka a gidanka, ka tahiyarka ka bar ma wannan matar wannan dukiyar da wannan gidan saboda kana da zato mai ƙarfi a kanta cewa za ta kiyaye ma wannan dukiya da wannan ɗiyanka. Kai ne za ka zo ka hau jirgi ka bar ma mutum ɗan adam ya ringa tuka ka a cikin sararin samaniya, hankalinka kwance har ka ringa barci saboda kana kyautawan zato akan cewa ya dauke ka kuma zai kai ka ajiye kai ne zaka je likita ka bada jikinka ka ce ka yarda dauki ranka a hudda a bada jikinka amma aiki a maka magani saboda kyautawan zatanka da kake da akan su cewa za su ne duma wannan ran naka lafiya ce suke nema to wannan shine zatanka ga mutane ga talakawa ga ɗan adam to miye zatanka ga ubangijin wannan talakawa shin kana kyauta mai zato akan cewa ba zai barka ka walakanta ba shin kana kyauta zaton cewa duk halin da kake ciki Allah zai hudda ka so nawa ka ji tsoro Allah hudda maka wannan tsoron so nawa kai talauci Allah arzuta ka so nawa ka shiga cikin musiba Allah hudda ka so nawa ka shiga cikin hadari daga baya Allah hudda ka daga cikin hadarin wannan kai ka san ba iyaka bace ba Allah to wannan zaka ringa muna nama zato hakka je ka ringa rarumar kayan mutane ka ito da tako ga Allah cewa zai arzuta ka min haisu la tahtasib ta hanyar da baka sani ba muna zato ne ga Allah ka je ka ringa modi domin ka samu kuɗi muna zato ne ga Allah a baka duke mutane amana ka cinye muna zato ne ga Allah ka ringa damfara ka ringa yin riba ka da sauransu muna zato ne ga Allah kana tsammanin cewa Allah ba zai maka bane to Allah ya tambaye ka fa ma zannukum bi rabbil alamin miye zatan ku ubangijin kalikai annabawa Allah subhanahu wataala ke cewa ulaika alladhina hadahum Allah fa bihudahum muqtadi annabawa Allah ya shirye ta su kuma yace da shirye su ce za mu shirye mu dauki misalin annabi Musa alaihi salam annabi Musa fir'auni isko shi fir'auni ya rige shi da rundunar shi shi ma annabi Musa ya gudu da mutanen shi suka tankari bakin ruwa sun zo bakin ruwa bisu da kwalo-kwalo bisu da bato bisu da hanyar da za su bi ga ruwa in suka fada ruwa cinye su sai su mutu bayan su kuma fir'auna ne qala ashabu musa inna la mudrakun sai mutanen musa suka ce shikenan an isko mu shikenan mun lalace shikenan halaka musa annabi musa saboda karfin yaqinin shi ga Allah sai ya ce qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi yace a yace ina tare da ubangiji na kuma shi zai fita kaga wannan shine fa ma zannukum bi rabbil alamin sai yace khaira me zatan ku ga ubangijin talikai me zatan ga ubangijin ka shine kawai ina zatan zai fita shine annabi Musa ce kalla inna ma iya rabbi sayadi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin kogo shi da abokin shi Abu Bakar ne as-siddiq suna cikin kogo Abu Bakar yake cewa kai inda ɗayan su zai sadda kanshi ya kalli kawashi da ya gamu ya Rasulullah lokacin da kafirai suka bi bayan su Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce la tahzan inna Allaha ma'ana ki takkada ku kai wuce ka tada hankalinka Allah na tare da ku fa ma zannukum bi rabbil alamin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zatan shi ga ubangijin shi Allah zai hudda shi to wannan annabawa ke haka wannan irin karantarwa da annaba suka mana kenan kada ka ce ai su annabawa ne ka kalli kafirai hakka kafirai fa iza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-bardi idha hum yashkun idan suka shiga cikin tashin hankali fa ma zannukum bi rabbil alamin take bujruwa me za ta kuka ubangijin ku sai su koma zuwa gare shi su ce ya Allah ka hudda mu to wanda ba musulmi ba yana irin wannan ina ga kai musulmi Allah ya ce maka ka roke ni zan baka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib amman yujibu al-muttara idza da'a wa yakshifu su Allah ya ce ka roke ni zan baka ka muna na zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ka je ka ringa tabbatuke mutane Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin hadisi kudusi yake cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na ke zato na idan kana zatan Allah zai baka idan kana zaton Allah zai maka idan kana tunanin Allah zai hudda ka daga cikin abin da kake ciki to Allah yana nan daidai inda kake tunanin shi amma idan kana shakka anya an bani anya ya mini a ba shi ba zai mini wajen boka zani wajen dan subu zani riba zanci zuwa zan yi in yi damfara muduken marayu zanci zuwa zan yi sata wannan ka muni na zato da cewa Allah zai arzuta ka arziki na halak sai ka ringa bi ka ringa ganin ka ishi kanka bari da dubarar ka je ka kwato ma kanka wannan abu sai fa ma zannukum bi rabbil alamin me da tanku ka ubangijin ka yana da kyau bawa ya ringa kyautata zato ga Allah subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala zai mishi baka bukata sai ka yi cuta baka bukatar ya kai zalunci. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin zunubin da bawa zai aikata tun a nan duniya, zai fara gani a kayan shi shine zalunci da saba mahiyayi. Walakin da iyaye da zalunci tun a nan duniya zaka fara gani kayan aje lahira. To akwai zalunci wanda yake a ce ka zalunci marayi, ai babu, babu zaluncin da yake. Idan ka ga marayi dan uwa, kai kokari kai abin da zaka yi. Hadisi ya tabbata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba in shawo kan shi kai saboda kana tausaya mishi, cewa baban shi baya nan, shawo kan shi kai, Allah zai baka daidai adadin ladan gashin da hannunka ya taba na kan shi, haka Allah zai baka irin wannan ladan. Saboda yanda Allah subhanahu wataala yake so a kula da marayi ko baya so a taba shi, al'arshin Ubangiji yake motsi idan aka musanta ma marayi. Allah ya ce waye ya taba mana wanda na turbuɗe baban shi a cikin ƙasa? Sai Allah ya ce a gaya ma, mai Allah gaya mana ku cewa duk wanda ya sa wannan yaro ya yi shiru ya kyautata ma wannan yara, ya ce ni kuma zan gafarta mai zunuban shi baki ɗaya. To ai kai da ka muzanta mishin ka walakanta shi, ai kai ba sai an gaya maka ba sakamakon ka. Don haka wannan ayi mu yi ƙoƙarin ba kanmu amsa a kanta, kowa a zuciye shi ya tambaye kanshi, fama zannukum bi rabbil alamin, meye zatonku ga ubangijinka, me kike tsammani ubangijinka zai baka? Tambaye ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah.